بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكرم يوم الخميس شدة جواتن رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara ta 1443 wanda ya daidai da 7 ga watan April shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma daga fadin Allah subhanahu wataala a suratul nisa'i ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه آية تدري دايا دقوم شاء دايا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى يتي دم متمن دا يا تتقو وكنسا صابن الله دم متمن دا جاو وكنسا صابن الله تتبتر كنسا يكي جاو ووننن أبن kuma Allah subhanahu wataala shine mafi sani kuma Allah subhanahu wataala shine mafi hikima wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi so da mutane suna aikata sabon Allah suna zaton cewa sun fi sauran mutane wayau ne ko sun fi sauran mutane wasu ma suna ganin kaman sun fi sauran mutane dama ne ko zamana wato a dai ce wayau din alhali kuma a hakika rashin wayau ne ya haifar musu da haka malamai suna cewa wata rana wani bawan Allah salihu an zo ana magana akan sabon Allah sai ya ce ai in dai kana da hankali zaka cuci wani kaman kai giban sa ka ci naman sa to ba wanda ya kamata kai giba in dai dole sai kai giba sai kai da wani ko sai ka cuci wani to ba wanda ya kamata kai giba ka cuta sai mahaifanka ci ah ya zaka faɗa haka yace to akwai wanda ya cancanci ka kyautatawa a duniya kaman mahaifanka aka ce ba wanda ya cancanci kyautatawanka kaman mahaifanka yace to in fa kai cuci mutum ladanka da ka aje wa kanka wajen Allah zaka karba wajen Allah a ranar tashin kiyama shi kake diba kake yanka a ciki kana ba wannan mutumin to akwai wanda ya cancanta kai wa baiwan ladanka kai wa baiwan lahiranka kaman mahaifanka in ya zama dole sai ka ba wani daga lahiranka saboda haka mutumin duk da yake saban Allah subhanahu wataala ko yake cutar da wani to babu shakka a ƙarshe kansa cutan yake komawa mafi nagartan misali anan shine corruption na karanta wani wata kitsa wanda tana da ma'ana amma na manta tafasil dinta amma dai abinda take cewa shine wata rana a ƙasan turawa ne a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen turawa wani yazo baƙo suka hadu da wani dan ƙasa zai raka shi yaje sayan nono da yaje wajen sayan nono irin fresh yogurt din nan milk da yaje wajen saya sai yaga ba mai saidawa kawai mai saida nonon ya tatso nono a sanuwar sa yazo ya aje kuma ya aje wajen aje kudi sai yaga mutumin ya ajiye kudi a cikin wajen ajiye kudi kuma ya dibi nonon daidai bukatun sa daidai na wannan kudin ya tafi da suka tafi yace kai yace kuna da gaskiya yace to yanzu wannan nonon inda ka so ai da sai ka diba fiye da kudin da ka aje ka aje kudi ka dan ko kuma ka maki aje kudin sai yace to ai in nayi haka kaina na cuta saboda idan nayi haka gobe shi kuma zai san dabaran da zai maimakon ya zuba nono sai ya ƙara ruwa da yawa idan rashin gaskiyar ma yayi yawa maimakon ya kawo nono sai ya kawo irin abin kuka din nan ya kada ya zuba ya aje mana mu zo mu diba saboda haka gurgurdan yanda muka rike gaskiya gurgurdan yanda muka ga amfanin wannan rike gaskiya ba wanda ke bukatan karatun nan kaman dan Nigeria Nigeria da corruption yake neman ya durkusar amma mun kasa fahimta kana da haƙin al'umma zaka bada kwangila a yi titi kana governor ko kana minister ka je ka shirye rashin gaskiya a cikin kwangila an je masu aikin titi su ma sun je sun shirye rashin gaskiya sun a ƙarshe an je an yi titi mara kyau a ƙarshe ɗanka ko mamanka ko baffanka ya je ya fada rami ya mutu a titi misali haka wannan misalin kai ta tabbaka shi a cikin komai a cikin tsaron mu matsalar da muke fuskanta kenan kila jami'in tsaro wanda ya kamata a bashi haƙoƙin sa ba a bashi haƙoƙin sa ba saboda haka kila sai ya koma maimakon ya tsayaye aikin da aka daura shi yayi sai ya koma kasuwanci kamar yadda muke ji a jami'an tsaron da ake turawa can North East sun koma duk kasuwancin da ake a wajen sun koma su ne ƴan kasuwa ko ya koma gona ga wajen aikin shi ga komai amma ya gangara daji yayi gona shi ma saboda ya samu ya cika abin da ya rasa ko kuma ma ya koma hada kai da azzalumai din dan ya sami saboda haka a kulli halin dai wato shi corruption kuma shi ba yadda yana cikin wato subulu shaytan wanda yake idan aka riga shi ba da sunan sa kadan irin an dan diba kadan saboda haka bari a rufe kofa a'a matukan zaka bude kofa to baka da shaja'a adabiyya da zaka hana na kasanka shi ma yayi shi ma ba ya da shaja'an da zai hana na kasansa yayi sai kowa da kowa ya lalace sai ya zama kowa baya ada'in wajibinsa saboda wanda yake sama ya bude kofa saboda haka man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi ba wanda yake wa sai kansa saboda a ƙarshe cutan kansa zai koma kuma abin da yake faruwa a ƙasar mu kenan yanda al'umma ta koma rayuwa na matukan wahala abin da ya kamata mutum ya same shi cikin sauki ya ji sai ya je zama ya gagare shi komai sai ya sama ma kansa komai sai ya tanadar wa kansa dan mene domin abin da ya kamata a baiwa al'umma gaba ɗaya ta amfana da shi wasu ɗaiɗaiku sun saka a cikin aljihunsu man yaksib ithman fa innama yaksibu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani kuma shine mafi hikima wa man yaksib khati'atan ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما وند دك يجاو وكنسا يفعل أتشكين خطيئة واتو كسكري ليفي أو إثما ما لما يتوك أتشي خطيئة يلا نفهم كسكرا دا أكيد الزنوب دا أكيد كسكري أو إثما زنوب دا أكيد غنغر كوكو خطيئة zunubin da aka yi wanda akibarsa za ta shafi shi wanda ya aikata din shi kadai isman zunubin da aka yi wanda akibansa zai shafi wani kamar yadda muka bada misali jiya umay yaksib su'an aw yazlim nafsahu ko kuma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim waman waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu dan haka wato mai yaksib khati'atan aw ithman wanda ya aikata laifi sawa'un laifi wanda yake shi kadai zai cutu da wannan laifin au ithman ko ko laifi wanda cutan shi zai fada kan wani thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefa wannan laifin akan wani wanda bai ji ba bai gani ba kaman dai shi abinda waɗannan ƴaƴan Ubayrak kenan suka yi suka zargi wancan ba Yahude wanda bai ji ba bai gani ba faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina to lallai ya tattagu ya dauko babban zalunci ko ƙarya da babban laifi bayyananne anan idan muka lura Allah subhanahu wataala ya ce ihtamala ba hamila anan wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu wa in man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an wa man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi a ka'idan ya kamata mu zaci za a ce wa man yaktasib saboda laha ma kasabat wa alaiha maktasabat to amma mutun yakan zama yana laifi har laifin ya zaba ya zama masa jiki to irin wannan ake magana saboda wancan hawanan athiman da muka yi magana jiya ko to idan ya zama ya zama masa jiki to yanzu kuma ba ikta saba bane kasaba ne wa man yaksib khati'atan aw ithman to amma a wajen dauka har yanzu ihtamala ne ba hamala ba dan mene domin mawuyaci ne kaga mutum ya sami abu ta hanyar haram ta hanyar da Allah baya so kuma yana rayuwa cikin wannan abin cikin jin dadi mun ta ba da misali kamar misali mutumin da yake zaune cikin daki da matar da ba matarsa ba ta haram ko kuma ka kaddara ma dauko ta yi a mota suna tafiya wannan ba matarsa bace ta haram ce in ka lura da shi zaka ga gaba daya a asaf dinsa basu baya natsi baya cikin hayyacinsa yana firgice ko koko suna zaune cikin daki sai akai musu sallama da iyalinsa ba wani damuwa baya da kowani irin tawattu baya da kowani irin damuwa kila zai tashi ya bude kofa wa wanda ya sallama amma idan ya zama ba iyalinsa bane to zai firgice saboda mene saboda saban Allah ne to ihtamala kenan wato zai zama kullum yana cikin nauyin wannan abin koda a zahiri za ka ga kamar yana cikin jin dadi amma a hakika yana cikin azabtuwa a ransa koda azabtuwan ya tsaya kawai a azabtuwar rashin nutsuwa ne ya ishe shi azaba kamar misalin da muka yi yanzu nan na corruption da yawa daga mutane za ka ga suna tattara abin da bai halatta ba kudin gwamnati su sace to amma ya rayuwar su take sai ga mutun ya je ya gina gida amma sai yana wai ga idanun mutane zai iya zuwa gidan sai cikin dare koko ya ta yawo da kaya ya gaggu da sauransu ya ta da tsohuwar mota ba gashi kudi da yawa ya tara amma ba zai iya sakin jiki ya ci ba saboda ihtamala buhtanan duk yanda zai yi dabara kar a gane yana da irin wannan kudin haka zai ta rayuwa a boye kuma mafi munin abin ya je kila ya tattara wannan kudin ya sa a hannun wani in akai sa'a sata ta saci sata wanda aka sa hannun shi ya cinye cikin kwanciyar hankali wata rana wani yaro ya kira ni a waya ban san shi ba har yau ban san shi ba yake ce mun mahaifinsa ya rasu kuma bayan mahaifin ya rasu dukiyansu tana hannun wani dan uwan mahaifin mai yawa kwarai dukiyan da ya fadi ya wuce hankali yace to sai wani babban jami'in gwamnati wanda yake kuma ba su rabuwa da mahaifin abokai ne sai ya sami wannan yayan mahaifin yace to wallahi akwai kudi na kaza a hannunsa kudi mai yawa kwarai nawa ne yana wajensa saboda haka sai a bani yace wallahi ban san maganan ba yace kuma kana karata da wannan maganan kace kana da wannan kudin zan je in fada wa shugaban kasa ina ka sami wannan kudin
kudi ne mai yawan gaske dole yace to shikenan sai alallaba a bar maganan haka to kage ihtama labuta nan da nashi ne da sana'a yayye samu da kasuwanci yayye samu ba inda ba zai damu aje ba to amma saboda wa man yaktib khati'atan aw ithman saboda abu ne da aka samu ta haramtacciyar hanya dan haka zaka ga a ƙarshe ya ƙare a banza alalaci saboda haka dole ne mu tashi mu canza wannan tsarin rayuwa dole ne mu canza wannan tsarin rayuwa wanda suka zabi su yi wannan rayuwan ko suke ciki su ci gaba da tafiya a ciki Allah ya gyara su amma dole generation masu tasowa su tashi su ce ba su yadda da wannan tsarin rayuwan ba kuma al'umma ba za ta taba ci gaba ba idan za a ci gaba da gina rayuwa a wannan tsarin kuma duk abin da kake zaton sai dai kamar yanda yanzu yake faruwa mutane su yi ta hijira suna barin kasa amma matukan zamu zauna a kasar mu muna kishinta to dole mu canza tsarin rayuwar mu waman yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina walaula fadlullah
ولا يطيعون إلا أنفسهم وما يقولون من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك دا بعد فللا الله أكنك دا رحمر الله با دسكيك kula da kai suke kewaye da kai da wasu daga cikin wani sashi daga cikin waɗannan mutanen da sun sa wa ransu yoyuwan suna son su kautar da kai su canza ka daga abin da kake kai wa ma yudilluna illa anfusahum sai dai ba wanda suke batarwa sai kansu wa ma yadhurrunaka min shay'in ba su cutar da kai da komai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka littafi da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kuma ya ilmantar da kai abin da baka sani ba kuma lalle falalan Allah akan ka yana da girma walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu malamai suka ce fadlullahi wa rahmatuhu fadlullahi ana nufin annabci rahmatuhu kuma ana nufin isma domin annabci da isma suna hana a saba wa Allah suna hana a karkace daga hanyar Allah ko falalan Allah na annabci da inayar da ya ba manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma kasancewar shi ma'asumi daga fadawa cikin saban Allah subhanahu wa ta'ala la hamma ta'ifatun minhum an yudilluk in aka ce hamma mun yi bayanin hammu kwanaki ajisu khatiru niyatu wa hammu a azmu da maganganun da aka yi akai da sun kusa inda akan kaina ne ko kai sai a ce sun kusa su batar da ni to amma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kusa didda kar mu manta dama tun farko Allah ya sa laula adatum tina'in limtina' ko li wujud laula da ba din kaza ba da kaza ya faru to dama ai in ba dan rahmar Allah da falalansa ba ai dama ba abin da ba zai faru ba kaman can ne da Allah yake faɗi walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila da ba din Allah ya tabbatar da kai ba da ka fara rukuni ka dan zuwa gare su to ai dama in ba dan tabbatarwan Allah ba menene ba zai faru ba saboda haka wannan yabo ne ina fatan mun fahimta cewa kana cikin inayar Allah kana cikin kulan Allah kuma abin da kake yin nan ba da iyawar kanka bane da iyawan Allah ne to sannan kuma shi kansa hammu malamai suka ce kala biyu ne akwai hammu infazin akwai hammu tazyinin hammu tazyinin ne suka kusai sun kusa su zayyana maka amma ba za su iya zartarwa ba wannan na Allah ne ba za a iya karkatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba za a iya batar da bata ba zai kusanci janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah ma bata baya hada hanya da su balle sallallahu alaihi wa sallam wanda suka sami daraja a dalilin sa sallallahu alaihi wa sallam bata kamar yadda wani malamin mu yake cewa Allah ya ji kansa da rahma Sheikh Said Ramadan Al-Budi Al-Shahid yana cewa wato da a ce dukkan duniyan nan zata koma datti gaba ɗayan ta zata zama datti shara a dibe ta gaba ɗaya a watsa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zata sauka ƙasa ne ta zama danyen gold saboda haduwa da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan ma'ana ne ake yi na cewa yanda datti ko kazanta ba zai taba kusantan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba balle bata ko kaucewa daga hanya so da haka lalla fadlullahi alayka rahmatuhu to ai dama shi yake hana faruwan komai kuma hammu anan hammu tazyinin ne ba hammu infazin ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wa ma yadulluna illa anfusahum ba wanda suke batarwa sai kawunan su wa ma yadurrunaka min shay kuma ba za su iya cutar da kai da komai ba wannan yana cikin isman Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon Allah isma ma'anawi da maddi wato isma ta kare shi sallallahu alaihi wasallama daga cutarwar mutane na cuta da ya shafi zuciya canzawan zuciya ko takaddur na zuciya ko makamancin wannan da kuma isma maddi cutar karewa daga cutarwan jiki babu wanda zai iya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa na taba faɗa mana a wani shekara ko cewa wata baturiya ita dalilin musulunta ta kawai cewa kissa ta karanta na lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wallahu ya'sibuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce da yana da masu kula da shi masu gadin sa zai fito ya ce duk masu gadi su daina gadi shikenan Allah ya saukar da aya yau ya ce zai ci gaba da kare shi ita wannan wajen ta gani ta ce wallahi musulunci gaskiya ne saboda shi dan adam yana yaudaran kowa banda kansa zai yaudaru kowa banda kansa wannan shine irin watan fitra da safa'i na tunani da fitra da mutane suke bukata dan su rungumi imani da yawa mutun nan so nawa muke karanta irin wannan ayoyin mu wuce ba tare da mun gane zurfin ma'anan da ke karkashin wajen ba tace to matikan mutun da kansa zai fito yace ya daga yau a daina gadin sa saboda Allah ya ce daga yanzu zan ci gaba da kulawa da kai zan ci gaba da kiyaye ka to wallahi Allah ne ya faɗa masa dan ba zai yadda ya dar kansa ba saboda haka musulunci gaskiya ne ta musulunta wa ma yadurrunaka min shay'in shi ma wannan ma'anan ne ba za su iya cutar da kai da komai ba sawa'un cutarwa maddi ko cutarwa ma'anawi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka littafi da hikma malamai suna fassara hikima da abubuwa da yawa wasu ce ana nufi da hikma wato shari'an shari'a wato kaman sunna wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da kai abin da da baka sani ba ya ilmantar da kai abin da da baka san shi ba shi ma anan za mu iya cewa duk wani abu da daman zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba Allah ya sanar da shi wannan ayar abin da take nufi kira ka ba wani abu wanda ya fita daga cikin wannan sanarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa wani lokaci yakan tashi sai ya sanar da mutane ilmal awwalina wal akhirina a tsayuwa daya duk abin da aka yi a duniya tun daga halittar annabi adamu har a nada kasa a tsayuwa daya sai ya gaya wa wanda sahabbansa gaba daya saboda haka sai su zama gurgurdan ilimin mutum gurgurdan yanda yake tuna wannan abin da manzon Allah kamar yadda Huzaifatun Yaman ya faɗa ko fa a'lamuna ahfazuna gurgudan yanda mutun ya haddace wannan karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu a rana ɗaya na tun daga halittar annabi Adam har Allah ya nada ƙasa gurgudan yanda yake rike da abubuwa gurgudan yanda wani riwaya yace sai abu ya faru sai mutun ah manzon Allah ya gaya mana wannan yana cikin karatun da ya yi mana wannan rana sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine kololuwan matsayi na ilimi wanda yake babu wani ilimi a bayansa shine watan sama da shi shine lokacin da Allah yake ilmantar da bawa da kansa wa allamaka ma lam takun ta'lam idan Allah ya ilmantar da bawa shi yasa ko a cikin manzanni wadanda Allah ya fadi ya ilmantar da su biyar ne banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in zaka hada da Hadir su zama shida wanda shi ba manzo bane ko an yi sabani cewa wani annabi ne ko waliyi wanda Allah ya ce allamnahu min ladunna ilma amma sauran dai manzon annabawa biyar ne annabi Adam alaihi salam annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam annabi Musa alaihi annabi Yusuf afwan alaihi salam sai annabi Isa alaihi salam kowanne Allah ya faɗi ya ilmantar da shi wa allama adama al-asma'a kullaha wa allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun ya ayyuha an-nasu ulimna mantiqat tayri rabbi kad ataytani min mulki wa allamtani min ta'wil al-hadisi wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ko sai gashi Allah yana faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wa allamaka ma lam takun ta'lam ya ilmantar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lallai falalan Allah subhanahu wa ta'ala akan gare ka mai girma ne wannan yana nuna mana girman matsayin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala anan ilimi ne ya ba wannan girman ya kira shi azimu to shi kuma ilimin Allah in muka lura da annabawan nan duka in kana so ka gane muhimmancin ilimi dan da yawa mutane in aka ce ilimi ba su tuna ilmomin rayuwa amma ka duba annaba wannan kaga me Allah yace ya ilmantar da su annabi Adam sai yace ya ilmantar da shi asma mafi yawan malamai suka tafi akan cewa sunayen abubuwan da suke cikin duniyar nan ne da za a sauke shi a ciki su aka sanar da shi ko kaga ilimi ne na lamarin rayuwar duniya annabi Dawud alaihi salam allamnahu san'ata labusin sana'anta tufafi kayan yaki silke da sauransu na yaki da makamantan wannan kaga ilimi ne na wato kamar a ce engineering in ya shafi silke wato sana'anta duru' da sauransu na yaki annabi Sulaiman alaihi salam an sanar da shi harshen tsuntsaye annabi Yusuf alaihi salam an sanar da shi fassarar mafarki wasu na ganin cewa mafarki kawai aikin banza ne ba abinda zai kamata a kula da shi bane eh mafarkin mutanen banza aikin banza ne amma mafarkin mutanen kirki juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa sashi ne na 1:46 na annabta saboda haka mafarkin mutanen kirki muhimmin abu ne ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sharan fagen manzanci ma da mafarki aka fara masa ko awwalu ma budi abihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'yas sadiqa fakana la yara shay'an illa ja'aka falakis subh shi yasa shi ma kullum ya idan da sallan asuba farkon abin da yake farawa shine wai goye tambaye sahabbai ko wani ya mafarki ko wani ya mafarkin wani abu tsira ka mafarki muhimmin abu ne amma ba ya samar da shari'a ba a dogara da mafarki a samar da shari'a a ce Allah ya bai shar'anta ma bai in ba ta hanyar manzo ba Allah baya shar'antawa bayi abu ta mafarki amma saboda girman mafarki amma manzon Allah ba gane yayi mafarki yayi abin da kwata-kwata ya saba da waƙi ba amma ya aikata saboda shi manzo ne fa amma ba ina nufin ni ma da kai in muka irin wannan mafarkin mu ma mu aikata ba ina nufin annabi Ibrahim alaihi salam ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin amma ni da kai in muka irin wannan mafarkin ko da salihin mutum ne yayi to sai ya zama mafarki ne da za a yi ta'awilin sa sai ayi ta'awilin sa gurgudan abin da ya dace da abin da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafarki annabi Isa alaihi salam kaman kace najisi Allah ya sanar da shi littafai da sauran su kuma ya sanar da shi ilimin tib ya taba makaho ya warke ya taba kurum a mai kutunta ya warke ya tashi ma wanda ya rasu tib har yanzu bai kai nan ba amma shi Allah ya kai nashi tib din mutum ya mutu ya tashi to kaga duka waɗannan abubuwa ne suka shafi rayuwar mutane amma sai gashi dan girman su wajen Allah Allah yana faɗa mana ya koyar da annabawa waɗannan abubuwa saboda kar mu raina ilmu ma na rayuwa gaba daya mu shiga cikin su suna da muhimmanci a wajen Allah muhimmancin da Allah yana gaya mana su ya koya wa manzannin sa waɗanda ya ambata mana ya koyar da su wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima la khayra fi kathirin min najwa
la khayra
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يتي باب الخير أجكم ما في يوان غانا وانس سيدي وان دا أغانا وان يأي أمرني دا صدقة كو يأي أمرني دا سلوه سكان متان لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وند دي يا هكا ينا مي نيمن يردن الله سبحانه وتعالى تو زام باش لادا مي جرما نن أنا سنر دمو الله سبحانه وتعالى wato wannan ganawar da wannan kuskus din da wannan shiga duhun da suka tayi suna ganawa dangin Ubayrak bani Ubayrak din nan kan cewa ya za a yi a samu dai a canza matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ya barrantar da wato ya ce ba wannan Bashir din dan uwan su ne ya sata ba wancan ba Yahuda ne ya yi sata to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mafi yawan irin wannan ganawan da suke shiga daki suna gagganawa to babu alkhairi a cikin mafi yawan su sai dai man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas malamai suka ce dukkan abin da za a yi na alkhairi dayan abu biyu ne ya tattara akan umurni da kyakkyawa ko hani da mummuna ko a ce jawo maslaha ko kore cuta gaba daya shi kuma jawo maslaha ko dai ya zama jawo maslaha zahira ita ce madiyya kenan ko ya zama jawo maslaha ma'anawiyya ta ma'ana ka samu mutum wata maslaha ta ma'ana ba ta madda ba ko kuma ka kore masa cuta to saboda haka waɗannan abubuwan guda uku da manzon da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana sun tattara duka waɗannan abubuwan da ake nema din la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin wanda ya umurni da sadaka kage ya umurni da jawo wa mutane wani alkhairi na madda kai ka kwadaitar shi ake ce mashafa'a akwai bambanci tsakanin kai da kanka ka je ka ce mu wani da Allah taimake ni ka bani da kuma ka je ka ce kai wani kaga wani wallahi baka san halin da yake ciki bane amma yana bukatun taimako ka taimaka masa shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ishfa'u tujaru watan shi wannan sunan shi ceto ka je kai amfani da wato abinda ka sani na bukatun wani wajen wani wanda ka san cewa kila zai taimaka masa da ya san halin da yake ciki to shine amara bi sadaqati kai umurni da a kyautata kai umurni wannan sadaka muayyan ko ba ko kuma gairu muayyan ka kwadaitar da mutane akan bayarwa ka kwadaitar da mutane akan taimako kuma sannan ba wai kawai wa'azi ba cewa ai a'a musamman a irin zamanin mu zamani ya wuce kawai a zauna ana wa'azi cewa mutane ku yawaita sadaka ku yawaita kaza a har a kuma fito mu mutane da hanyoyi na isar da sadakar nasu da kuma hanyoyi da sadakan da suke fitarwan zai zama ya bada ma'ana ya bada result din da ake nema wannan duka yana cikin man amara bi sadakati saboda haka idan muna buƙatar mu samar da dama daga wato hay'at na taimakon al'umma da hanyoyi da taimakon zai isa wajen mutane kuma yayi tasirin da ake so yayi don dayawa daga mutanen mu ba a fi mu wajen kyautatawa ba amma abin da aka fi mu galiban shine iya aje kyautatawa din ya zamu yi wannan abin da zamu bayar ya bada result ya bada natijan da ake nema ya zamu yi mu sashi a inda ya dace kuma ya bada natijan da ake nema ba mu zama muna bayarwa ta hanyar da zamu karya zukata me yake cewa karya zuciya ko ta hanyar da zamu maida mutane masu matacciyar zuciya shikenan kawai suna jira a basu su karar gobe su dawo a basu to maimakon haka ya zamu yi mu maida su mutane muntijun mutane productive mutane da idan ka ba su yau gobe GB in ba su ba wani ba za su rike kansu wannan shine abin da al'ummar mu take bukata ba wai an shar'anta zakka da sadaka kawai shikenan dan almajiri ya dawo mu almajiri yana mika hannu ana bashi bane a an shar'anta ne don rayuwar al'umma gaba daya ce nagarta saboda haka yana da kyau kwarai da gaske mutane su fito da hanyoyi mabambanta musamman yanzu abin da ake magana na waqf din nan muna bukatar mu fahimce shi kwarai da gaske kuma lan yukallifaka shay'an kaman yanda muke yawan fadi waqafin nan ba wai sai kana da wani kudi wanda ya kai ya kawo ba in ka so ka ware account guda daya ka dauki daya bisa 50 ko bisa 100 albashinka ko na income ɗinka da kake samu kace zaka rika saka 1 bisa 100 ko 1 bisa 50 na abin da kake samu waqafi ne a wannan account din kuma shi kudin shine waqafin zaka bayan ya taru zaka sami mutum daya ka bashi rance mai kyau qardan hasana baka bukatan ya kara kokobo wanda kage ya dan taso yana sana'a bayan kai muraqaban shi ka kula da shi tsawon lokaci ka tabbatar zai iya ka bashi ya juya ya rika mayar da kudin wannan account din da tsari na mayarwa bayan ya gama biya ka sami wani kuma wannan akalla an fitar da shi kila daga wani yanayi mai wahala kenan ka sami wani wannan ma waqafi ne idan duk wanda yake da wadanda a cikin al'umma mu wanda za su iya misali sanya miliyan 1 si wannan abin ai miliyoyi ne kila to kuma inda duk wanda zai iya sanya miliyan 1 kacal yayi wannan cikin al'umma zai yi Allah kadai ya san adadin mutanen da bayan shekara 10 ko 20 za su fita daga wani yanayi dan shi ma wannan da kai ma babu shakka ka bashi kudi amma abin da kafi bashi shine zuciya na cewa shi ma in ya sami dama zai yi wa wani irin wannan abin da kai masa to sadaka amara bi sadaqatin ba yana nufin kawai a zo ai wa'azi a ce ai ta sadaka ba a'a a samar mu mutane hanyoyi nagartattu wanda za a iya bada sadaka din na faɗa ran nan a wajen wani karatu wani abu da na gani na ji labari ya bani sha'awa matuka wasu matasa a garin Kano ko cikin Ramadan ne ko ko a kawai haka nan ne sai suka ga to ana zuwa sai a zo a ci abinci a restaurants irin manyan restaurant in an ci abinci sai a bar shi wannan abincin kila zubarwa za a yi kila haka dai ba zai sami dai kulan da ya kamata sai suka je suka daidaita da manyan masu restaurants a garin Kano din wasu daidaiku abinda suke matasa ne kawai haka abinda suke yi shine za su dan bada kudi ai musu packaging kila masu dan bada kudi kadan Allahu alam kudi suke fara koyaya ana dai packaging a basu su kuma sai su dauki abincin sai su je sun san inda mabukata suke irin yaran da suke tallan sim card me ake cewa mi recharge card ne tallan tissue irin dai masu tallan kananan abubuwa din nan ko tallan ruwa pure water kila tun safe har yamma cinikin da zai bai kai ma ya sami abin da zai sai abinci ba sun san wurin da ake samun irin waɗannan masu kananan sana'o'in masu tallace sai su ta bin su a hanya suna basu abincin kaga man amara bi sadaqati ire iren wannan suna nan da yawa wanda zamu iya yi akwai abu da yawa da mun wadata da shi tun shekara 10 yau da zuwa da Abuja nake ta kokari da ƴan uwa mu samar da wani tsari na abubuwan da ba ma bukata suka yi mana yawa suka wuce bukatun mu samar da wani tsari da zamu rika aje su a wani waje a gyara su a inganta su ana mayarwa ga wanda suke da bukata ana dauka ba wai sai tufafi kawai ba da yawa kayayyaki a gidanka sai kaga cewa ga abu da yawa nan ya wuce bukatanka ya zamu yi mu samar da wani tsari da irin waɗannan abubuwan zamu rika dauka muna kai su ga wanda suke bukata ba kuma sai sun lalace sun zama sun fita daga bukata ba ina yawan ba da misali da wani shopping mall da na gani a Tokyo na fada da yawa akan sa ba zan maimaita ba saboda haka muhimmi dai amara bi sadaqatin mu samar da hanyoyi da za a isar da taimako zuwa ga mutane cikin karamci domin Abbas ibn Abdul Muttalib yana cewa ma'rufi ba zai zama ma'rufi ba sai ya hada abu na farko a gaggauta shi na biyu a kankanta shi zan bayanin kankantawa tasbiru na uku situ wato a yi shi da gaggawa khairul birri ajilu ka bayar da sauri kar ka bari sai mutane sun shiga wahala sun galabaita in kana da halin basu ka basu tun kafin su galabaita na biyu tasbiruhu kada zaka ba mutum abu sai ka nunawa mashi wani abu kake masa kai mashi ta hanyar da mun ga magabatan mu in za su ba mutum kyauta idan kuɗi ne suna daukan shi ha'inci ne inda naira 1,200 da naira 50-50 su sanya 1,000 a sama su linke sai su sanya cikin naira 5-5 din ko 10-10 sai su sa ta ita ce a sama yanda in za su bashi zai dauka 10-10 ne sai ya bude sai ya ga ashe dubbai ne tasgiru karka girmama abin kaman kana mashi wani minna a hakika ma shi yake maka minna saboda haka shi da ya karba zaka karbi kayanka a lahira dan haka a wato sannan sitru a sitirta shi gurgudan iko sitirtawa anan kamar yadda muka sani ba wai dole sai an buya daki an bayar kamar yadda su waɗannan mutanen Turkey suke yi mutum zai zo ya shiga shago shi ma ya dauki kaya kamar yadda kowa yake dauka amma shi ba yazo ba biya zai yi ba ba wanda zai san ba biya zai yi ba da katin shi da komai shi ma zai sa kati a cire a zahiri kamar an cire kuɗi ne amma an suturta shi ba a tallata shi kafin a bashi to wannan duka abinda ake nema kenan cikin kyautatawa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigaa mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima duk mutumin da yayi wannan yana mai neman yardan Allah to da sannu zamu bashi lada mai girma malamai suka ce cewan Allah fa sawfa nu'tihi nan ya nuna in kai kai aikin alkhairi sai ka sami wani budi a duniya to wannan ba ladan aikin ka bane wannan kawai riban kafa ne tunda Allah ya ce fa sawfa to Allah ba zai biya ka a duniya ba duniya ahqaru min an yu'ajira Allah subhanahu wata'ala biha abdahu duniya bata kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka lura duk wanda yayi wani abu ina yawan ba mutane misali da kissan Ammar ibnu Yasir Allah ya kara masa yarda wannan kissan akwai darasi a cikin ta lokacin da aka zo ana gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina mutane suna daukan bulo tobali daidai Ammar yana daukan bibbiyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mashi albishir da shahada wai saboda kokarin nan da kake yi zaka yi shahada za a kashe ka za a shahadantar da kai ba za ka sami budi duniya za ta bude maka ka sami kuɗi ko za ka gina kai ma naka gidajen ko za ka za a shahadantar da kai za ka sami ladan shahada za ka zama cikin shahidai kashe ka kuma za a yi shahadar ta a kashe ka wai ammarin taktuluhu fi'atul baghiya yad'uhum ila aljannati amma ba aljanna za ka tafi wai yad'unahu ila an-nar saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah ya wuce ya saka wa bawansa da ya kyautata masa da duniya sai dai da lahira in kaga an ba mutum a duniya wani sashi a ciki to wannan riban kafa ne falala ne kawai amma ainihin sakayyar yana lahira saboda fasaufa da sannu wannan fasaufa yana nuna ba yanzu za a yi ba sai daga baya akwai tambayoyi da yawa kuma mun shakake rasulullahi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa tabi'a ila sabilil mu'minina aya ce ita ma mai bayani da yawa so da haka zamu hakura haka nan akwai tambayoyi da yawa kwarai mu bar abin da ya rage na lokaci dan amsa tambayoyi kar su taru su yi mana yawa okay wannan wannan tambayan ina ganin amsa mun amsa ɗaya ne kila ban amsa ɗayan bai sa aka dawo min da ita mutumin da yake jin doguwar sallah a magriba har take kawo mutane suna barin masallaci to bai dace ba idan karama man sallah bin nasi falyukhaffif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin fushinsa ba sai ran da aka ce masa wani ya zo ya kawo karan wani yana sallah da su yana tsawaita sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ce mishi afattanun anta innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin so da kai idan mutum zai yi sallah da mutane sai ya khaffafa idan zai yi shi kadai sai ya tsawaita mutanen da suka hada sallah a masallaci yayin ruwan sama bayan sun idar da sallah an dauke ruwa suka tsaya suka yi karatu ba laifi shi hada sallah rangwame shi kuma yin karatu abu ne mai hukuncin kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son yin wani abu bayan isha to amma ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallan isha yana juyowa yi wa mutane nasiha ya musu kaman hadisin cewa daga yau zuwa karni daya mai zuwa ba wani wanda yake bayan ƙasa wanda yake cikin ku wanda zai zama yana nan wannan hadisin Bukhari dai ai kaga bayan sallan isha ne aka ce bayan an yi sallan isha sai ya juyo yayi ma sahabbai khutba ya gaya musu wannan so da ka ba wani abu wannan yana neman addu'a ne insha Allah yana neman addu'a daga ƴan uwa Allah ya bashi lafiya wannan mutane ne wai suke ware kansu suna sallah su kadai ba tare da jama'a ba a masallaci suka bar liman bai dace ba ya kamata su yi sallah tare da mutane wannan ya tambaya akan mutumin da yake wannan duka tambayoyin to wai mutumin da yake yayi sallah bayan lokaci ba komai idan ba muhtari ne ya fita ba damuwa amma idan muhtari ya fita in ba darura to bai dace ba wani na tambaya dole ne sai kudi sun kai shekara kafin a fitar da zakka kuma nawa ne zai kai a fitar da zakka ba ana nufin dole sai kudi sun kai shekara ba in aka aje kudi suka shekara za a fitar musu zakka idan mutum ya fara kasuwanci ko da kudin shi bai kai nisabi ba ya fara kasuwanci yau kafin shekara sai kudin suka yi yawa suka wuce nisabi to idan lokacin da ya fara kasuwanci ya juyo zai fitar mara wannan kudin da zakka gaba ɗayansu ba tare da lura da wato yaushe ya same su ba ko ana gobe zai fitar da zakka ya sami kuɗi mai yawa to zai hada su cikin kuɗin da zai fidda wa zakka bangaren zakka yana da tsawo kuma yana tambayar nawa ne zai kai a fidda zakka ni ai ba zan sani ba wato dinari 20 duk dinari ɗaya kuma gram 4 ne da ɗigo da 0.5 duk dinari daga masu dinari nan sai su gaya mana nawa ne yanzu gram din dinari sai kai lissafi times 84 ko 85 to gram 85 na gold shine lissafin zakka idan gram ya kai 40,000 to 40,000 sau 85 hukuncin sai da ɗan kunne mai cross idan yana nufin ibada ne bai halatta ba wani alama ne na bauta amma in kawai kwalliya ne ba ko motoci ne guda biyu ana jan wata wani yana jan wata mota sai wanda yake ja ya wanda ake ja ya taka wata sai ta rasu wane ne yake da kafara to a zahiri wanda yake ja ya kamata ya zama shi yake da kafara a zahiri amma kila malamai su ce duka biyu Allahu alam amma dai a zahiri wanda yake ja din tunda shine yake da dan nau'in saitara akan tafiyan shi wannan musayyar ne kawai wanda yake ja shi zai kafara mutum ne ya musulunta sai sabani ya hada shi da wasu mutane sai suka yi mashi gori suka ce kai da musulunta kai jin haka sai ya ce dama addinin haka yake to ya bar musulunci wal iyazu billah sai ya fadi ya mutu to wannan ya faru ne ko tasawur ne Allah ya kiyaye idan ya faru ne to ai ba mamaki dama Allah haka yake sai mu ji tsoron Allah mu fatan Allah ya sa mu cika da imani su kuma wanda suka yi masa sai su ji tsoron su ma nasu akiban wajen Allah subhanahu wataala sun yi babban laifi shi kuma ya mutu ba musulmi ba Allah ya kare shine inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'a facebook alayhi alkitab mutum ne yana da mata guda daya da da guda daga bayan matar ta ce dan ba nashi bane sai matar ta rasu mijin ma ya rasu shin wannan dan zai ci gado ne zai hana zai ci gado saboda alwaladu lil firashi wal al-ahir al-hajr inda li'ani suka yi to shine ba ya da gado amma mutukan ba li'ani bane tsakaninta da Allah ita da Allah amma danan nashi ne a hadisin Abdu ibn Zuma ko Zama na zai nunar da mu wannan ma'anar mace da take shayarwa za ta rama azumi ko za ta ciyar ne to a wajen malaman malikiya za ta hada duka biyu in ta sha azumi amma wasu na ganin za ta ciyar kawai ba sai ta rama ba wannan yana cewa wani malami ya ce Allah yana fushi da wanda ba ya shafa'i da wuturi saboda shafa'i da wuturi wajibi ne to sabani ne wasu suna ganin shafa'i da wuturi wajibi ne amma kauli ne mai rauni saboda hadisin mutumin da yazo wallahi la azidu ala hadha wala anqusu din nan shi yake nuna cewa ba wata sallah wanda Allah ya farzanta in banda salloli biyar to amma shafa'i da wuturi wato manzon Allah ya yi muwazaban su ya ishe kama dai wasu suna ganin farilla ne saboda matukan muhimmancin su a wajen Allah subhanahu wataala wannan ya ce idan mutum ya shigo masallaci bayan sallar asar zai yi tahiyatul masjid mafi yawan malamai suna ganin ba zai yi ba saboda wala ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams din nan wasu kuma suna ganin zai yi saboda takhsisin shi da idan ɗayan ku ya shiga masallaci zai zauna kada ya zauna sai yayi raka'a biyu to sai ba su lura da kowane lokaci suke ganin a kowane lokaci za a yi din so matsalan sabani amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa ba za a yi ba ya ce duk lauya an karantar da shi bin gaskiya a kodayaushe a da adalci amma ka san halin dan Najeriya Allah ya ganar da mu Allah ya gyara wato ina jin maganar da muka yi jiya ne na kan lauyoyi a wannan yana cewa masu bin sallar la'asar su suna azhar su bi mai la'asar to an yi sabani amma dai kauli mafi rinjaye shine kaulin malikiya imam malik ne ya tsaya akan cewa ba za a yi haka ba sauran a'imma sun tafi akan cewa za a yi musamman hanabila da shafi'iyya ina su sun tafi akan cewa za a yi to su ba su shabanta niyya dacewar niyya tsakanin liman da mamu ba wani ya ce ya halatta mai sallar nafila ya bi mai sallar farilla ba damuwa sosai mai sallar nafila zai iya bin mai sallar farilla mai farilla ya bi mai nafila ne shine akai maganganu akai a to ko da yake shi ma din dai hadisin Mu'az ibn Jabal ya nuna cewa hakan zai yoyo ko da yake matsalan sabani ne a wajen malaman malikiya ba za a yi dole niyya ta zama iri daya farilla farilla nafila nafila wannan ya ce me hukuncin saba alƙawarin baiwa ma'aikacin gwamnati cin hanci bayan wata kwangila san ba laifi alƙawarin banza ne saboda haka ni mutane ba iyaka wanda suka zo suka same ni akwai wani tsari da gwamnati ta zo da shi tana ba mutane kudi rance za a tura account din mutum wallahi wanda suka same ni cewan gashi an masa hanya an ba su amma an ce su dawo da wani abu ko a ce an tura ma ya mutum miliyan 1 an ce ya dawo da 700,000 ya rike 250 ko an tura mashi 200,000 an ce ya dawo da 100,000 ko 150 gashi an sa account din shi ya ciro cash din ya kawo 2-3 so da haka wannan su suke rubbish duk kokarin da ake yi sannan kuma shi ma in an bashi dama ka tabbatar dai ba a da kuma idan da za a zo a ce mashi yaya me yake yi da wannan kudin yayi abin da aka ce din so da gwamnati tana fitar da billions a banza suna lalacewa suna komawa aljihun wanda suke bayarwa a takaddu gashi ana bayarwa wallahi wanda suka same ni suka ce gashi an ba su kudin nan an ce su dawo da 2-3 ko 3-4 wallahi ba za su kirku ba ba za su kirku ba kila in nace sun kusa 100 gaskiya ne akwai agents musamman da ake ajewa su ma'aikatan ke ajewa in ka yarda za mu saka maka kudi ka dawo mana da wani percentage kwangila kuma yanzu na taba fadi gaban wani babban ma'aikacin gwamnati babba kwarai a kasar nan wanda ya kai kololuwan aikin gwamnati nace yanzu kwangila akalla 75% ba a samu sai an siya yace a 100% babba kwarai yace 100% ka bar maganar 75 ko 80 ko 90 100% ba kwangilar da zaka samu ba kashe kudi ba to kuma sannan mu zo mu ta zagin shugaban kasa shi kadai zai wannan abubuwan gaba daya ne bance ba laifinsa ba bance ba amma dai mu ne gaba daya fa muke bukatun mu canza mu ne gaba daya muke bukatun mu canza kuma wannan abin ba wai sai a ma'aikatan gwamnati ba a ko ina abin da muka koma kenan har a masallaci har a masallaci in an ba liman naira 10 ya raba ma mutane sai an sai ka kirga limami 10 kafin ka sami 1 ko 2 da zai raba 10 nan wani sai an yi sa'a zai raba 2 ko 3 so da haka mu daina yaudaran kanmu ba mala'iku za a sauko mana su gyara mana ba mu za mu gyara sai ya gyaru mu za mu gyara mu za mu canza sai ya canzu ko matukan ba mu canza ba haka za a yi ta wahala a yi ta aikin banza a yi ta cira hundreds of billions da sunan a taimaki talaka ya ji dadi ba abin da yake tafiya a jihun talaka sai canji na wannan abin mafi yawan shi yana komawa aljihun wanda suke fitarwa da sunan su bayar hasbunallahu wa ni'mal wakil so da haka idan zaka iya in ka so ya zama ka dole ka bayar wasu malamai suna ganin kana da uzuri saboda ba yanda zaka yi baka cikin mai rashawa mai bada rashawan da dan ya zo maka dole a ganin wasu amma in kana da yanda zaka yi ka hana kawai ka rufe ido ka hana ai haƙƙin ka ne sai dai kuma gobe fakila ka rasa ya rike naka amma yanayin yayi muni wannan da ya babban ma'aikaci ne kwarai ya kai kololuwa za a iya cewa ba abin da bai sani ba yayi minista ba so ɗaya ba so biyu ban so in ce wane ne amma wallahi ya ce min 100% ba wani maganan wai 75 ko 80 cikin 100 100% Allah ya gyara mu sannan mai ta wai ba mu san inda matsala take ba mai ta waige-waige ga matsala a gaban mu ga ta a gaban mu sai mai ta waige-waige wai muna neman ta muna yaudaran kanmu ne mu daina wallahi wannan ne matsala so da haka mu gyara wannan abubuwa komai zai gyaru wannan yaro su ya bar yaro biyu mace da namiji a lokacin rasuwarsa ba shi da mata kuma iyayensa duk sun rasu ya ce baya ga yaran nasa akwai waɗanda suke da gado a'a babu su biyu ne kaɗai suke da gado liddakar yin sulhu hadinun sai sai a kasa uku namijin a bashi kashi biyu mace a bata kashi ɗaya wannan ya ce ya halatta a kasa irin tamu mutum ya yi shiru akan gaskiya gudun abin da zai faru da shi zai biyo baya na cutarwa a tare da shi eto idan ya zama ba yanda zai yana tsoron cuta babu laifi sai ya kiyaye amma idan kuma ya yayi magana don a gyara kuma maganan da zai amfani domin kamar yadda kullum muke fadi magana kala biyu ne akwai mai amfani akwai mara amfani kullum mutum yayi kokari in zai yi magana yi maganar da za ta yi amfani cikin gyara din to shine abin da yafi kyau shine abin da yafi dace kuma kowa da makamin da aka aje shi dai kamar dai marra aminkum munkaran din nan ko falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman so da makami makami ne wani zai iya gyarawa da hannunsa sai ya gyara da hannunsa wani da bakinsa sai ya gyara da bakinsa wani sai dai ya gyara da zuciyarsa sai ya gyara da zuciya wannan yace haramun ne hisabi ma'ana buga kasa yace zaka samu kudi wani malami ya ce ilimin annabi Idris ne mala'ika Jibril ya koya mishi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa wani annabi Allah ya sanar da shi zane a ƙasa wanda zanen ya dace da shi to haka ne kana nabiyyu minal anbiya'i utiya al-khatta ko ulima al-khatta man wafaqa khattuhu fadhak hadisin muslim to amma duk mutumin da zai zo ya bincike a wani waje ya ce maka abu kaza zai faru Arraf mai ba da labarin gaibu ne Allah subhanahu wataala ya haramta bal ya ce in ma ka zo wajensa ka yadda da shi ka karyata abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kyau dalilin hanin wannan ba isasshen lokaci amma gobe karatun mu akwai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u so da haka kila mun sami lokaci karkashin wannan ayan sai mu yi wannan bayani so ba kyau ba wani maganan cewa wani annabi Allah ya koya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafa fa saddaqahu fa kafara bima unzila ala muhammad amma ba yana nufin shikenan da kaga mutun ya je wajen boka ya zama kafiri ba ko boka kafiri ne ba haka yake nufi ba ko dan duba kai ba haka yake nufi gaggawa ne mutane suke wannan ya ce wai mutum ne ya san gaskiya ya take ta saboda wasu dalilai yana son ya zama mai girma cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asakitu anil haqqi shaytanun akhras mutum ne aka raba gadon sa a tunanin ya rasu sai bayan wasu shekaru sai ya dawo za a maida masa dukiyarsa da sauri ma za a mayar masa dukiyarsa dole wannan yana tambaya akan brush in kai brush baka da azumi a'a akwai sabani dai a matsalan brushing ga mai azumi musamman da rana ba da safe ba ba da asuba ba ko da sassafe to da yawa wasu na ganin ba za a yi ba to amma dai da yawa daga malamai sun tafi akan ba komai musamman aka je canzawan baki domin a jarathim din da suke cikin baki gara ma kai brush din ka fitar da su daga bassu su ci gaba da rayuwa a cikin baki cutarwan su yafi saboda haka da yawa daga malamai suna ganin babu komai kuma laula an ashqa ala ummati la amartu bi siwaki ma kulli wudu ba ce illa fi siyam ba illa dai kar kai mubalaga in zaka iya yi kuma ba da ajin ba ba da ya zama da shi furshin din kawai ba ajin din to babu laifi wannan me matsayin ajiye zinari dan kwalliya ba na kasuwanci ba ga mace ba laifi huliyu zina kuma idan ta aje babu zakka akan shi a mazhaban malikiya wasu suna ganin cewa akwai zakka wannan ya ce yana neman ƙarin bayani game da sallan azhar da la'asar a jirgin ƙasa musamman na Kaduna zuwa Abuja idan zaka isa a muhtarin ɗayan su to wanda zaka isa a muhtarin sa ba zaka yi sallah ba sai ka bari sai ka isa sai kai amma zaka iya yi kafin ka tashi jirgin mu zai tashi 1:30 ko karfe 2 sai ka hada sallan ka azhar da la'asar Allah ya kiyaye hanya ba komai a tasha sallan ka tayi qasran wa jam'an amma a cikin jirgi na tafiya shine bayanin da nayi wancan saboda ba a sallah ba ana kallon alqibla ba farilla sai dai nafila to sai a lalura to lalura kuma anan ita ce wadda lokacinta zai fita sai ta zama lalura amma da lokacinta ba zai fita ba za ta zama lalura dan haka abin da yafi dacewa an kana son kai jam'an sai kai tun kafin ka shiga jirgi jirgin ka zai ka shiga karfe 1 da rabi ko karfe 2 sai ka hada sallanka saboda jaddabika sayo ko da za a ce aljamu'un suri da malaman malikiya suke magana akai bai wannan hukuncin sa bai cika ba amma dai gaba ɗayan malamai sun tafi akan wannan za a yi amma a cikin jirgi tana tafiya to in ya zama dole sai kai sallah to sai kai wanda lokacin ta zai fita kadai wannan ya ce menene hukuncin wanda baya zuwa sallan asuba domin barazanar tsaro a unguwar su saboda an jiwa wani rauni da asuba ba laifi Allah ya kare sai ta addu'a har a sami tsaro din ai ko tsoron bashi ma yana hana zuwa masallaci ko balle tsoron rayuwa idh yubaytuna ma la yarda min alqawli wato ya matsayin yan jarida masu shirya report na ƙarya to ai tunda kace ƙarya kai ma ka san matsayin sa Allah ya kare sai dai illansa zai zama gwargwadon girman fadin tasirinsa wannan ya yi addu'a ne Allah ya amsa shi ma wannan addu'a ne Allah ya amsa wannan ya zargi mai gidansa da yin wani alfasha kuma sannan zai iya ci gaba da zama da shi mu ji tsoron zargin mutane da abin da ba mu da yaƙini a kai mu ji tsoron haka amma idan kana da yaƙini a kai to bai halatta ka ci gaba zama da shi akan wannan abin da ka faɗa ba amma ka bari ka sami yaƙini mu ji tsoron zargin mutane hakanan saboda zato wani ya ce mutumin da ya sami raka'a ɗaya tare da limin ya tashi zai kawo sauran uku amma dukkaninsu sai ya yi babu karatun sura zai yi sujjada kabli ko ba dai zai yi sujjada kabli so da ya rage sura kenan yake nufi a raka'a ta biyun da zai yi ko ko ta biyun da ta ukun a wani kauli wani ya ce yana so ya rika wa masayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati wani salati zai yi duk wanda Allah ya shirya da shi ya bashi cikin salatai ma'thura ko wanda ba ma'thura ba wanda duk Allah ya bashi iko bukata dai Allah ya karba salatin da yayi ya tattara niyyar sa ya nufi Allah da shi shine ake nema wannan ya ce yana aiki a Abuja iyalinsa suna Maiduguri tun daga tasha yana fara kaso sannan in ya isa can zai yi kasro ba zai yi kasro ba saboda iyalinsa suna can amma a hanya zai yi kasonsa kuɗin da aka ajiye su a banki ba a juya su in sun shekara za a fidda musu zakka sosai za a fidda musu ana wannan wahalan yake ajiye kuɗi har su shekara ba menene bambanci na Fatima da sauran ƴaƴan manzon sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita tana da fifiko a cikin duka mutanen alam ɗinta kamar yadda manzon Allah ya faɗa ta fi sauran duka mutanen alam ɗinta kuma dai akalla ma ya ishe ka zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta hanyar ta ne ba wani manzon Allah Allah ya takaita ya zama yana da zuri'a in ba ta hanyar ta ba ya ishe wannan kuma ita ce kadai wacce ta rayu kadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake cin dukiyar mutane amma kuma yana masu dawainiya da ita to ya bar su kar ya ci mana su dawainiyan su da kansu sallu ala nabiyyi kare Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'i al a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin